Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Niyya da kuma Dalol muryar Arewa ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce da Usman Kabara da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shiri na yau rana na 27 ga watan Yuni shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
To, matsalar Burtaniya ta kara zafafa a yau Litinin a daidai wannan lokaci da shugabannin Burtaniyar da na tarayyar Turai suke kokarin ganin sun shawo kan lamarin mai ban tsoro na maganar fitarsu daga kungiyar tarayyar Turai. Prime Minister Rukon Kwariya na kasar Spain Mariano ya ce tunda jam'iyyarsa ta lashe mafi yawancin ƙuri'u, to hakika suna da damar ci gaba da kasancewa a kargar mulkin kasar. Kungiyar 'yan tawayen Afghanistan sun ce bambancin da aka samu na kasantuwar sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranta a Afghanistan ya jefa shirin tattaunawar zaman lafiya a cikin wani hali.
Kanin labaran kenan. Kotu ta ba da belin shugaban majalisar dattijan Najeriya da mataimakinsa bayan ba da umarnin tsare su da farko bisa dalilan cewa
mun roka an yi jawabi irin wanda lauyoyi suka saba yi. Daga baya kotu ta yi nazari ta ba da nata hukunci cewa ta ba da belin su akan masu karban belin su guda biyu.
Muna kuma da rahoto kan wani sabon yunkurin jamhuriyar Nijar na yaki da kungiyar Boko Haram. Za ku kuma ji fashin baki kan yadda ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai zai shafi tattalin arzikin Najeriya da kuma batun rancen kuɗi domin biyan albashi da gwamnatin tarayya ta sanar. Aliyu Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email. Sai kuma nasiha na Ramadan. Kafin nan ga yadda duniya ta ke ciki.
Jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran. Matsalar Burtaniya ta kara zafafa a yau Litinin a daidai wannan lokaci da shugabannin Burtaniyar da na tarayyar Turai suke ta kokarin ganin sun shawo kan lamarin mai ban tsoro biyo bayan yadda masu zaben raba gardama a kasar suka zabi fincike kansu daga cikin kungiyar tarayyar Turai, lamarin da aka bayyana a matsayin abin da ya ruɗa kasar da bayan rabanta da ganin haka tun lokacin yakin duniya na biyu. A kokarin kwantar da hankalin Burtaniyawan game da rudanin, ministan harkokin kuɗin kasar ya ce tattalin arzikin Burtaniya fa yana da ƙarfi tun asali, sannan kofofin kasar a buɗe suke game da harkokin kasuwanci kamar yadda aka saba. A duk-dukun Litinin ɗinnan ne dai kasuwannin hada-hadar kuɗi na Turai suka yi tangaɗi, sai kuma aka ɗan samu suka ɗan ɗaga, wanda ba kamar yadda ya faru a ranar Juma'a ba, lokacin da kasuwar hannayen jarin birnin London ta yi ƙasa da kaso 8 kafin daga baya ta ɗan farfaɗo da kaso 3.
Prime Minister Rukon Kwariya na ƙasar Spain Mariano Rajoy ya ce tun da har jam'iyyarsa ta People Party ta cinye mafi yawan ƙuri'un da aka maimaita kaɗa su a zaben 'yan majalisa na jiya Lahadi, to kuwa ta samu damar ci gaba da shugabanci. Jam'iyyar ta PPP ta lashe kujeru 137 akan 14 daga zaben da ya gabata, sai dai har yanzu suna buƙatar ƙarin kujeru kafin su kai ga adadin guda 176 da ake buƙata don zama musu masu rinjaye a cikin majalisa mai wakilai 350. Ƙasar Spain ɗin da ta sake maimaita zaben na 'yan majalisar ne bayan da aka kasa cimma matsaya a sakamakon zaben baya da aka yi a watan Disamban bara, wanda aka shafa watanni 6 ana neman daidaito da ya kasa kaiwa ga gaci. Jam'iyyar masu sassaucin ra'ayin ta ce ta zo ta biyu a zaben da aka yi a jiyan tare da lashe kujerun majalisar guda 85. Sai dai a yayin da shi Prime Minister ke ikirarin ɗorewar mulkin jam'iyyarsu, shi kansa har yanzu yana nan a matsayin inda yake a zaben bai motsa ko ina ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kungiyar 'yan tawayen Afghanistan sun ce bambancin da aka samu na kasantuwar sojojin taron dangi da Amurka ke jagoranta a Afghanistan ya jefa shirin tattaunawar zaman lafiya a wani hali na niyyarsu. kungiyar ta Hizbul Islami ko kuma HIA a takaice da wani tsohon janar ke jagoranta Galbuddin Hakmatyar ya jirge shiga tsakanin da Afghanistan ta yi na cewa sun keta ka'idojin da ya kamata a bidan cimma maslaha da aka kwashe makonni ana neman cimma gwamnatin dai ta bi matsin lambar Amurka ne wajen kawo canje-canje a ainihin yarjejeniyar da za ta bayyana matsayin sojojin taron dangin a cikin Afghanistan kungiyar ta bada wannan jawabi ne ta mujallar da ake kira Daily Shahadat inda HIA din ta bayyana cewa a yarjejeniyar asali ita ce aka kulla da cewa dukkanin bangarorin guda biyu za su mutunta maganar shiga tsakani ba tare da kasashen ketare sun shigo ba tare da magance rikicin kasar ta hanyar amfani da hadin kan yan kasa to amma sabon tsarin da aka cimma din sai suka goyi bayan duk waɗannan abubuwa da a farko aka ce ba a yarda da su ba
Kasashen Isra'ila da Turkiya sun cimma wata yarjejeniya da daidaita alakar da ke tsakanin su Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ne ya bayyana haka a jiya Lahadi bayan wata ganawa da suka yi a birnin Rome tare da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry inda Netanyahu ya ce yana ganin wannan wani mummunan mataki ne don inganta wato muhimmin mataki ne don inganta alaka da ke tsakanin su Labaran duniya kenan kuka saurara To madan labarin mu bude taskar hotannin namu a birnin tarayya Abuja Nigeria inda aka gurfanar da shugaban majalisar dattijan gaban kulliya ga wakilinmu Madina Dauda da halin da ake ciki
Babban kotun tarayya a ƙarƙashin alƙali Yusufu Halliru ta tura shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da mataimakin sa Ike Ekweremadu da tsohon jami'in gudanarwa na majalisar Salisu Mai Kasuwa da wani mutum daya zaman wakafi a gidan yari amma nan take kuma kotu ta bada bailin su bisa ka'idar mai tsaya musu ya zama yana da gida a ungwannin masu kuɗi a Sokoro ko Maitama rashin samar da mai tsaya musu kan wannan shari'a ta zargin yin dokokin majalisa na Jabu zai sanya tura su gidan yarin da ke kuje Joseph Daudu shine lawyer bangaren Bukola Saraki
mun roka an yi jawabi irin wanda lawyer suka saba yi daga baya kotu ta yi nazari ta bada nata hukunci cewa ta bada bailin su akan masu karban bailin su guda biyu kuma duk wanda yazo kotu ai zai fi gamsuwa da a bada baili shi wanda yake tsaya mai tafi gida kar a zo kuma a kai shi kurkuku
shi kuma lauyan gwamnati Muhammad Sa'idu Dire ya dage kar su Bukola su samu baili wanda hakan bai samu karbuwa ba daga kotun alƙalin ya ce ya bada bailin Bukola Saraki da mataimakin sa Ike Ekweremadu ne saboda ba a riga an same su da wani laifi ba kuma waɗannan mutane da gwamnatin tarayya ta shigar da ƙara akan su suna da kima a idanun duniya domin mukamin da suke rike da su dimbin magoya bayan Bukola Saraki ne suka yi dafifi a kotun kotun ta dage sauraron ƙaran har zuwa 11 ga watan Yuli mai zuwa Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
gishiri ne maman kade dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za kai rinka yin tunani ko me za kai rinka yin tunani
haka yake to zamu sake komawa Najeriya zuwa nan gaba amma kafin nan bari mu nufi jamhuriyar Niger inda rahotanni daga yankin Difa dake kudu maso gabashin kasar ke nuni da cewa sojojin Chadi sun fara shigowa Niger a shirin hadin gwiwa na kasashen biyu na yunkurin yaki da Boko Haram wakilin musulmin Munibama na da ci gaban rahoton
Bayanan da muka tattaro daga yankin na Difa sun bayyana cewa a ranar Asabar din da ta gabata ne askarawan kasar ta Chadi suka soma isowa cikin kasar ta Niger maku bi kenan bayan da shugaba Isu Muhammadu ya ziyarci takwaransa Idris Deby akan bukatar aikewa da sojan da zasu dafa wa takwarorin su na Niger a yaki da Boko Haram kungiyar da ta yi nasarar halaka jandarmomin Niger kimanin 24 da soja biyu na Nigeria a farkon watan da muke ciki lokacin da aka yi wani dauki ba dadi a barikin sojan boso Hukumomin yankin na Difa sun tabbatar da cewa yanzu haka rundunar sojan Chadi na ci gaba da jibge baradanta da manyan makaman yaki a filin jirgin saman Gegime dake a nisan kilomita 140 gabas da Difa. Professor Isu Yahaya, malami a Jami'ar Yamai, masani a fannin al'amuran tsaro, ya yi sharhi akan shigowar sojan na Chadi cikin kasar Niger.
Abin da zai kawo sauyi na fari kama moral de troop, kama a ce cikin kan soji babu halgaba ya ba su kuzari a tahitin da sun san wa'anga mayaka ne sun zo su kama musu. Na biyu an ce namu na Niger an kara musu abin da ya kamata su samu. Dan Alaus su Chadi inda suka himu in ka shiga soji in an kashe ka iyalinka dauka sharshin su ake kuma a kyautata musu rayuwa can wurin gwamnati ke daukar nauyin iyalinka in yara kanana ne sai sun girma dole ka bauta mu kasa namu suna da kokari hisbillahi amma kayan da kamata a ce an hudda musu ko akai wa'anda suka kure yaki su sayi kaya na yaki ai yaki amma an tura
ko a bangaren yan hurar hula ma zuwan sojan na Chadi ya samu karbuwa ganin irin barazanar da kungiyar Boko Haram ke yi wa sha'anin tsaro wanda har yayi sanadiyar kaurar mutane fiye da 50,000 daga mazaunin su a kokarin neman mafaka daga gumurzun ranar 3 ga watan Yuni sai dai Alhaji Salisu Amadu na kungiyar Resistance Citoyen na yi wa sojojin hannunka mai sanda a game da batun yancin dan adam
da sojinan mu da maikwantan mu su ne ya kamata su yi ankadiran sojin Chad ka a bar su su yi kafacaka ko kuma su yi kacin karin su babbaka a cikin kasar mu inda za su yi zamanto za su yi aikin babbaka da kuma inda za su je su shiga wuri ne wanda ya zamanto an riga an san shi kal aje kurin aikacin kata
dama dai kafin su kafa wannan sabuwar rundunar hadin gwiwa mai kunshe da sojan Chadi da na Niger wadannan kasashe na cikin wata rundunar ta daban da ake kira MNGTF wace ta hada kasashen yankin tafkin Chadi wato Nigeria, Niger, Cameroon da Chadi a sanarwar da ta bayar a tsakiyar makon jiya rundunar ta MNGTF ta bayyana samun nasarori a ruwan wutar da tace ta kaddamar akan ƴaƴan Boko Haram su ne Umuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
idan zika ka kace bayan man ya fada kun ama da ke idan ba ku saka ke bayan man ya kun buka
Okay, fito bari mu sake komawa Najeriya inda a karo na biyu gwamnatin tarayya kasar ta kebe naira biliyan 90 domin rabawa lamani ga gwamnatocin jihohin kasar 36 su samu sukunin aiwatar da kasafin kudinsu na bana. To dai sai dai rahotanni na nuni da cewa 7 daga cikin jihohin ne kawai suka cika sharuɗan sabon lamanin makonni biyu bayan da gwamnati ta amince da ba su kudaden. Ga rahoton da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kori ya hada mana daga kanan Dabo.
Habaka hanyoyin haraji na cikin gida bada bayanan kashe kudade ga gwamnatin tarayya daga lokaci zuwa lokaci takaita kashe kudaden gwamnati na rayuwar Alatu. Kafa hukumar bin diddigin kwangiloli da sauran ayyukan gwamnati da kuma amincewar majalisar dokoki ta jiha na daga cikin sharuɗan da gwamnatin tarayya ta ginda kowace jiha kafin ta samu sabon lamanin. Yazuwa yanzu dai jihohi 7 ne suka iya cika waɗancan sharuɗa daga cikin 36 na tarayyar Najeriya. Dr. Lawan Habibu Yahaya, masanin tattalin arziki ne, ya yi tsokaci dangane da wannan batu.
A mafi yawan jihohin suna da matsala ta faɗaɗa hanyoyin shiga na cikin gida. Misali akwai jihohi da suke da raunin hanyoyin shiga na kuɗi, wanda kuma wannan raunin ya daɗa haɗuwa da wani rauni na tattalin arzikin bai ɗaya. Da kasar take da shi wato a inda kake da mafi yayawan mutane suna cikin talauci haraji baya tasiri saboda kana sa haraji ne ga inda mutum yake da sana'ar yi yake samun wani abu sai ya biya akwai jagohi da ba su da karfi waɗanda sana'o'i ba su haɓaka ba misali mafi yawa arewa sun ta'allaka ga harkar noma harkar aikin gona har yanzu kokari ake a haɓaka ta saboda tasgaro da aka samu da laruwa da abin da gwamnatin tarayya take bayarwa ai an riga an samu wani yanayi na cewa wancan bail out kudin da aka bayar saboda harka ta siyasa ba dukkanin su ne suka yi amfani da shi a kudin yau da kullum ba waɗansu sun yi shi a manyan ayyuka wanda ya janyo musu tasgaro wajen har yanzu izamar sun kawar da waɗansu ayyukan su na yau da kullum musamman albashi da fansho wanda waɗansu jihohin ba su iya biya ba
Shin ko kulla ka iya biyan kudin sabulu bayan gwamnatocin jihohi sun karbi wannan lamani daga gwamnatin tarayya? Dr. Lawan Habib ya ce
matsalar shine yadda za a zana tattalin arzikin da zai isa zuwa ga waɗanda za su yi amfani da shi, kuma a samu wanda za su tsaya a kai su tabbatar cewa an riga an yi amfani da shi. Gwamnoni suna da buƙatar su zauna su duba yanayin jihohinsu, musamman na arewa, yadda za su iya sa komai ƙanƙanta jiha ta iya ta'allaka da kanta, abinda za ta kashe za ta iya samunsa. Wannan kuma ya danganta da yadda ta tsara menene mafi yawa a tattalin arzikinta, me za ta iya yi.
Sai dai masu kula da al'amura a fagen siyasar Najeriya na hasashen matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ɗauka na baiwa jihohi lamuni barkatai na iya shafar batutuwan alƙawuran da gwamnatin ta yi wa 'yan ƙasar. Honorable Umar Sadiq tsohon wakilin majalisar tarayya ne a zamanin jamhuriya ta biyu.
Gwanda ka narka wannan kuɗin, wannan biliyoyi akan magana a harkar taki, ka san nawa ne taki? Kana maganar 8,001. Wannan abubuwa na maganar ci gaban faɗaɗa ƙarfin tattalin arzikin ƙasa zuwa harkar noma, za a samu karaya idan matsawar za a riƙa ɗiwan kuɗaɗe ba ƙudai biliyoyi ana bawa jihohi suna narkarwa ba a ganin sakamako. Canjin da ake magana cewa za a kawo ba zai yiwu ba.
Honorable Umar Sadiq kenan tsohon wakilin majalisar tarayya a jamhuriya ta biyu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Masana tattalin arziki da kasuwanci na ci gaba da bayyana makoman Najeriya sakamakon ficewa daga kungiyar tarayyar Turai da Ingila ta yi. A yayin da waɗansu ke ganin akwai alfanu ga ƙasar, waɗansu kuwa na ganin koma bayani Najeriya za ta samu. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani dangane da wannan batu.
Ta fuskar tattalin arziki dai, masana na ganin akwai jan aiki a gaban Najeriya wajen sake kulla hulɗar kasuwanci da Ingila. Kuma 'yan kasuwa da ɗalibai za su iya fuskantar matsalar shiga da fice a matsayinsu na baƙi bisa la'akari da matsalar baƙin haure wanda ke zama jigon ɓallewar England daga ƙungiyar tarayyar Turai. Alhaji Shu'aibu Idris wani masanin tattalin arziki ne da saka jari a Najeriya.
A matsayinmu na ƙasar Najeriya wanda yake a Ingila ta raine mu, kusan in ana lissafa kasashen duniya da muke hulɗan wato tattalin arziki da su, mu sai kaya a gare su, sai kaya a gare mu. In ka kirga mutum kasashe biyar a ƙasar Ingila tana ciki. Lokacin da take a tare da haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙasashen Turai, muna da daman da za mu zauna mu tattauna da su bai ɗaya. A lokacin da duk muka zauna muka tattauna da wannan, kusan ƙasashe 28 ne yarjejeniyar kan shafa. Yanzu kaga tunda ita za ta fita wannan haɗaɗɗen ƙungiya, duk yarjejeniyar da muka yi da tarayyar Turai ya koma, ya zama mana koma baya. Sai mun sake komawa mun tattauna da ƙasar Ingila, mun sake shiga wasu yarjejeniyoyi da za a yi. Wannan ba ƙaramin cikas ba ne, kuma ba ƙaramin illa zai iya kawo mana da yanayin tattalin arzikinmu ba. Na biyu, yawancinmu 'yan Najeriya masu hannu da shuni kuma masu saka hannun jari, akan sai ƙaddarori musamman gidaje ko kuma a sai hannun jari a kamfanonin da suke ƙasar Ingila. Darajar pound wato kuɗin Ingila ya ragu kusan kashi 15 bisa kan 100 daga wannan sakamakon ƙuri'a da aka kada. Kaga duk wani ɗan Najeriya da yake da kaddara a can wurin, darajar kaddara nashi ta kai kenan kwatankwacin kashi 15 bisa 100 na kuɗaɗen da yake da su a can. Saboda haka akwai illoli kala-kala wanda za a iya dubawa.
To ko ya masana tattalin arziki suke ganin wannan mataki? Dr. Isa Imam na ƙungiyar masana tattalin arziki na Najeriya na ganin akwai riba a ɓangaren Najeriya, har Najeriya ta yi amfani da damar da ta samu.
Kaga ita da UK ta fita a European Union, kudinsu pound sterling tie dropping, wannan zai kara darajar naira. akan pound sterling. So kaga wanda suke kasuwanci da kuma trading da UK, kaga za su samu sauki. Ita UK da Nigeria suna Nigeria apart from South Africa ita ce second largest trading partner na UK na kasuwanci. To kaga cewa amfa ayin lissafi cewa a UK investment into Nigeria ya kusa wurin pound sterling wurin 6 billion pound sterling, wanda in kai converted into zuwa naira ya kama wurin kusan trillion 2.4. To kaga wannan ficewa UK daga European Union zai sa su dan kara duba tattalin arzikin su, ba za su samu su yi mana wasu taimakon da suka kama wanda ya kamata ba. To kaga za su dan ja hannu domin su za su so resources din sai rage, arzikin da rage musu za su so su yi amfani da shi don gina gidansu. So wannan na daga cikin abin da zai shafe mu.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan mataki da Ingila ta dauka zai taimaka wajen bunƙasan kungiyar renon Ingila da Najeriya ke zama mamba a ciki. Babangiji Firin Murya Amurka daga Lagos.
Zamani ai Allah ke da shi dan adam bai da zamani.
Akai ke to kada dai a shafa kudannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 11:20 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam. To
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku. Da fatar Allah ya karba muna ibadunmu baki daya, amin. A cikin shirin namu na makon da ya gabata, muna ci gaba da tattauna matsaloli da rashin ziyarar iyaye makarantun ‘ya’yansu da koma bayan ilimi da hakan ke haifarwa. Wakilin sashen Hausa na Murya Amurka, Mahmud Ibrahim Kori, ya ci gaba da tambayan Farfesa Aliyu Dauda na tsangayar ilimi a Jami’ar Bayero da take Kano. Farfesa ya ci gaba da amsawa kamar hakan.
Jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattali.
Ina ne da malama ta koyar, ina ne da malamin malam ya koyar, sai ya leka ya ga yaya tafiyar take dangane da abin da ɗansa yake a cikin aji. To wannan zai ba shi ƙarfin gwiwa cewa ina ne yaron yake da ke da kwazo, ina ne da yaron yake da ɗan rauni.
Yanzu wannan shekarun da kuka yi kenan da wanda suka biyo bayan kula ta yiwu, yanzu ya abin yake ne?
Wani yanzu kan gaskiya al'amuran wato ban san yadda abubuwan suka dagule ba, don an samu ci baya. Kamata a ce yanzu yadda harkar ilimin nan na zamani wato ta zama gama gari, ba kuma gama gari ba, ta zama wato kusan kowa san muhimmancin abin. Kowa san muhimmancin wannan alamar karatun, saboda ga sunan in kai abtar da shi a gidan gidanka ba, an fitar da gidan makwabta, ga sunan sun yi karatun, sun zama wasu, sun zama manyan mutane, sun zama muhimman mutane a cikin al'umma, sun zama muhimman mutane a cikin gwamnati da sauransu. Saboda haka a aiwace mutane suna ganin tasirin alherin wannan karatu kama yawa alfanunsa. Saboda kamata a ce iyaye sun zabura, sun fi na da mai da hankali wajen ziyarar makaranta su ga me yake koyar da yake koyar da yaran
kullu alaka da
kullu alaka da kullu alaka da malame. PTA din nan, Parents Teacher Association da ake cewa abin nan, jam'iyya ko kuma kungiyar malaman makaranta da iyaye, inda ake hada dangantaka dan a gudu tare a tsira tare, a rika marawa juna, rika karfafa juna. To wannan koda ba ita kuma da kuma babu wata primary, babu wata secondary da ba ta da wannan a duk Najeriya, ya zama kamar doka ne ma. Matukar principal ko headmaster yana shugabanta makaranta, wajibinsa ne ga cewa yayi matukar kokarin da zai ya assasa kungiyar malamai da iyaye mai karfi. Dan me ita sai tsani yadda su malaman za su rika ba iyaye labarin abin da ƴaƴan suke yi, su iyayen za su rika ba malamai labarin abin da suka ga yara suke zuwa musu da shi, ko ba su gane ba, ko kuma ba su iya daga makaranta, ko ba su gane ba, kuma suna ganin wannan fatafiyar ba ba ta haifar mana da mai ido ba, ko kuma tana kyau su yi godiya. To kan ina godiya ne, ai godiya. In kuma na girman gyara na ce ya kamata a gyara wannan. Wannan shine muhimmancin wannan PTA, kungiyar iyaye da malamai.
Amma Professor, me yasa yanzu wannan abin ya karanci, duk da cewa kamar yadda kai mai bayani cewa yanzu abin ya fi zama kowa ya fahimci muhimmancin karatun zamanin nan, kuma a baya can da kalilan ne na mutane suke yi, me yasa yanzu ya zama haka?
Wato ni ina kira abin ne, wato ya danganta ga mas'uliya ne. Mas'uliya na nufin responsibility a turance. Responsibility na nufin wato iya irin yadda mutane suka dauki muhimmanci abu da muhimmanci. Da iya an san dauki abun da muhimmanci, suna ganin cewa haƙƙin su ne, malaman nan kuma ƴan uwan su ne. Malaman nan kuma kaman wakilan su ne a makaranta.
Sun dauki musu wani nauyi ne.
Wani nauyi. Sun dauki musu wani nauyi, sun fahimci haka. To amma yanzu sai aka rihin sa, har da cewa ana ganin tasiri mai kyau, ingantacce na harkar karatun nan
a
aikace wallahi. Amma kuma sai ya zamana iyayen kamar ko aiki ne yawa ko hidima ce ta yawa, sai suka yi baris kuma da wannan janibin nasu na masuliyar na cewa su rika yin wato jan malamai a jika, su rika zuwa suna laika abin da yayan suke yi, su rika zuwa suna kai ziyara makarantu, suna zuwa suna ganin shin me ake nema tun a makarantar nan, dan alaka ta kyau, dan dangantaka ta kyau, dan kuma ya zamana su yaran an ba su karfin, an kara musu abin nan motivation na karfi gwiwa.
Professor, za a iya cewa kenan kai tsaye wannan ya zama wani bangare na da ya taimaka wajen wato sakwarkwacewar sha'anin ilimi daga primary kenan, ko kuma
kwarai da gaske dan abin da zan kara ma bayani shine cewa idan da iyaye suna zagayawa suna laika ajujuwan yayan suna ganin abin da ake yi, yadda abubuwa suka dagule yanzu, karantarwa ta lalace gaba ɗaya, ta koma kusan inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Da ba zai yi ba, dan wani uban ya laika ga abin da ake yi, wanda ke mai dan ido, wanda ke da dan basira ta hanyar karatun nan, zai ce wannan me ake ne yanzu, zai ce sai da masa ce da masa malamin can dai ajin yarara, ko kun san abin da ke kwa kun laika kun ga irin koyar da ke yi, shin yana da makwa kwali tarbiyya ta tafiya na kwarewa na koyarwa, dan ni yadda naga yake koyar da yaran nan abin bai gamsar da ni ba, to kaga wannan zai sa ai kaffa hari masa, ko kuma shugaban makaranta zai tashi tsaye, iyaye masu laikowa sun leka sun gano wani abun tarihi a kan tsaye,
ko kuma lokacin a gaba ba a koya wa yaro wani darasin
ba gaba daya, ba malamin ma gaba daya, ba malamin ma gaba daya, sai maza ba je koshin yar masa ce ka lura ko uri kaza, na je wurin ajin yayana na gaba kuwa wajen minti 20 na zaune ina korin ganin cewa
na duba littafin sa, ina ga tun yau wata kaza
ba ko da su wannan manda ba ko da su wannan wani darasin, ya kamata idan ana samun irin wannan to duk tabarbarar da ilimi yanzu yayi a yau wallahi za a magance, iyaye da sun sani da sun san alherin kungiyar malamai da iyaye ta makarantu, wallahi da sun karfi abun, da sun goyi baya, sun ce lalle idan suka kira mu, duk su kira mu, duk abin da nake zan bari saboda in je in ba da gudumawa ta ne da za ta fita harkar yayanmu. Kuma ba ma haka ba, ni kaina ma a matsayina na uba zan sa wata rana a kowane wata ko a kowane mako ko wani kuma mako bibi da sauransu in lika da haka abin da ake koyar da yana, saboda wajibi na ne, dan nan ne zan iya gano cewa ga tafiyar yadda take kyau ko kuma ga tafiyar yadda take tana da illa.
Masu sauraro, iyakacin shirin namu kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin babban bakon namu Farfesa Aliyu Dauda na tsangayar ilimi a Jami'ar Bayero da ke Kano, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka shirin har ya kammala, da kuma wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, nake muku fatan a sharuwa lafiya, mu kuma mu wuni lafiya, daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
A maza da mata don mu zan miƙewa.
To madalla, ga Baba Yakubu Makeri da kaɗan daga cikin ra'ayoyinku.
Saƙo na farko na cewa assalamu alaikum. Hakikan gurfanar da shugabannin majalisar dattawa da aka yi gaban kuli'a Manta Sabo shi ya nuna ana samun canji a ɓangaren shari'ar Najeriya. Sai dai anya ba kawai lauje cikin naɗi ba ne. Ya kamata saraki da mataimakinka ku yar da ƙwallon mangwaro ku huta da kuɗa haka. Daga Hafizu Balarabe Gusau. Wannan saƙo na cewa duk tsuntsu da ya kira ruwa shi ruwan kanci. To Bokola Saraki da Ikwere Madu, kun yi yadda kuke so domin ku tsere mulkin majalisa, don haka yanzu za ku ga abin da ba ku so. Fatar mu dai kotu za ta hukunta ku daidai da laifinku. Daga Jaziru Abubakar Sabo Gusau. Saƙo na gaba na cewa ina kira ga ma'aikatar shari'ar jihar Niger da ta yi hukunci mai tsanani ga matan nan mara imani da ta yanke mazaƙutar ɗan kishiyarta gaba ɗaya. Daga Aliyu Usman Taka Lafiya. Wannan saƙo na cewa Allah ya isar da sojojin Chadi a jamhuriyar Niger don su taimaka wurin murƙushe ayyukan ƙungiyar ta'addanci. Daga Abdulmalik Saidu Mai Biredi tashar Bagogo Sau. Wannan saƙo na cewa haba gwamnan Katsina Aminu Bello Masari ka wadata asibitocinmu da ma'aikata da kayan aiki. Ya fi ka yi ta mana gine-gine a asibiti kuma babu wadatattun ma'aikata. Ga 'yan kashuwar su ma suna kuka akan rashin kyautata musu. Allah ya kyautata. Daga Sadi Saidu Daura. sako na ƙarshe na cewa ina kira ga gwamnatin Najeriya da rundunar tsaron Najeriya da cewa ya kamata su ƙara daukar ƙwararren mataki domin kawo ƙarshen kungiyar Boko Haram da duk wata kungiya mai neman tayar da zaunin tsaye a Najeriya. Daga Hamza Galadima, birnin Kebbi.
To madalla, nan muka kammala shirye-shiryen baki daya, lokacin mu ya mun cinye shi. Yanzu ga Halima da Jamila da shirinmu na gaba.